Masu saurari, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Yan Majalisar Afirka ta Kudu sun zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban ƙasa a yau Alhamis a gwamnatanci. Jami'ai kudancin Florida na tuhumar wani saurayi ɗan shekaru 19 da kisan mutane har 17. Prime Minister ƙasar Ethiopia ya ba da sanarwar yin murabus a bisa abin da ya kira matsayin ƙoƙarin ci gaba da gyara tare da kawo sauyi a siyasar ƙasar.
To, kanin labaran kenan. To, don me Fulani da manoman jihohin Benue da Nasarawa ke lale da tura sojoji?
Saboda ba mu yarda da yasa da su sai ba.
To, za a ji inda aka kwana kuma game da shari'ar ƴan Boko Haram da halin da ake ciki a ƙasar Kamaru game da batun tsaro da kuma shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki a jamhuriyar Nijar a shekara ta 2018. Kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafi da shirinta na sai bango ya tsage. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masaurari, assalamu alaikum. Yan Majalisar Afirka ta Kudu sun zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban ƙasar a yau Alhamis a gwamnatance. Alƙalin alƙalai Justin Mugongwa ne ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an zaɓi Ramaphosa ne babu ƙuri'a ko guda, sakamakon shi kaɗai ne ɗan takarar da aka ayyana a majalisar a Cape Town. Nan take bayan sanarwar ta alƙalin alƙalan, 'yan majalisar musamman 'yan jam'iyyar ANC suka ɓarke da waƙe-waƙe da rawa domin nuna farin cikinsu. Zaɓen na Ramaphosa ya zo ne bayan saukar zuma nan take 'yan kwanaki kaɗan bayan shugabannin jam'iyyar na ANC sun kira shi a farkon satin nan da ya sauka bayan wa'adinsa na 'yan shekaru 9 sakamakon zarge-zargen cin hanci da kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasar. Ramaphosa zai fuskanci ƙalubale masu yawa ciki har da gina tattalin arzikin ƙasar da ya gurɓace. Nan take dai darajar kuɗin ta ƙasar na Afirka ta Kudu, wato rand, ya haura dalar Amurka da ƙarfin gaske, wanda ba a ga haka ba cikin shekaru 3 sakamakon labarin saukar zuma daga kan mulki. Ramaphosa dai ya kasance mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin zuma, kuma shi ne akan layi wajen gadon zuma akan mulki, biyo bayan zaɓensa da aka yi a matsayin shugaban jam'iyyar ANC a watan Disambar da ta gabata. Babu wani kaci na ce yayin mai gurbin sakamakon jam'iyyar 'yan adawa ta EFF sun gabatar da zanga-zangar fita daga cikin majalisar jim kaɗan kafin gudanar da ƙuri'ar. Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce jam'iyyarsa ba ta son tabbatar da sahihancin zaɓen Ramaphosa, a maimakon haka suna buƙatar majalisa ta warware zaɓen ta kuma gudanar da wani sabon zaɓe da wuri. Zuma ya yi ƙoƙarin jan ƙafa daga saukarsa daga kan mulki har sai watan Yuni, amma shugabannin jam'iyyar ANC suka kaɗa ƙuri'ar ƙin goyon bayan hakan a ranar Alhamis, inda bai sauka ba nan take.
Jami'ai a kudancin Florida na tuhumar wani saurayi ɗan shekaru 19 da kisan mutane 17 a wani lamari da ke da alaƙa da sabon harbi na kan mai uwa da wabi a wata makaranta a nan Amurka. Yanzu haka dai 'yan sanda sun tsare Nicholas Cruz bayan kai hari a makarantar gaba da firamare ta Majori Stoneman Douglas a Parkland a jihar wato a jiya Laraba, wacce ke da nisan kilomita 70 arewa da Miami. Sun ce tsohon ɗalibi ne a makarantar da ya je ya fara harbi tun daga wajen makarantar, sannan ya ci gaba da harbin ya zuwa cikin makarantar kafin ya saje da ɗaliban na makarantar da suke ƙoƙarin tserewa ya gudu. Jami'an sun ba da rahoton cewa bayan mutane 17 da suka rasa rayukansu da yammacin jiya Larabar, harbin ya kuma ya bar wasu da dama da rauni waɗanda har yanzu hakan nan suna can asibiti. Babban jami'in yankin Sheriff Scott Israel ya kira wannan harin mummunan kisan kai mai ban tsoro.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Ethiopia ya ba da sanarwar yin murabus a bisa abin da ya kira a matsayin ƙoƙarin ci gaba da gyara tare da kawo sauƙi a siyasar ƙasar da ke cikin halin haula'i. Da yake magana a gidan talabijin na ƙasar a yau Alhamis, Haile Mariam Desalegn ya ce ya miƙa takardarsa ta barin aiki a matsayinsa na firaminista da kuma shugaban jam'iyyar da ke mulki ta EPRDF Coalition. Firaministan ya ƙara da cewa zai sauka ne domin ya shiga cikin juyin juya halin samun mafita da kuma ci gaban gyara da warware al'amuran da aka shirya. Haile Mariam ya ce buƙatar gyaran wanda bai bayyana ba ya zo ne a lokacin da tashe-tashen hankula suka yi kamari. Wanda ya jawo rasa rayukan mutane da yawa sun rasa muhallansu, wasu kuma gidajensu sun lalace, wanda ba za su iya zama illa ga saka hannun jari a ƙasar.
Zai iya yiwuwa 'yan majalisar dattijan Amurka su zaɓi shirin shirye-shiryen gyaran dokokin baƙi a yau ɗinnan Alhamis, yayin da 'yan majalisar ke kallon wasu shirye-shiryen da ka iya karawa da matsalar waɗanda suka haɗa da kariya ga yara na baƙin haure marasa takardun zama, haka kuma da batun tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasar. Da daren jiya Laraba ne wasu 'yan majalisar dattijai 16 suka ba da sanarwar amincewa da dokokin da za a iya ba da damar zama ɗan ƙasa ga baƙin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, waɗanda ake cewa ko ake laƙabi da masu mafarki, wato da Turanci dreamers. Kundin dokar zai ba da damar gina katanga a kan iyakar Amurka domin ƙara tsaro da kuɗi dalar Amurka biliyan 25 cikin shekaru 10, yayin da za a ci gaba da mai da hankali kan ƙara ƙarfi wajen baƙin haure masu manyan laifuka ko kuma da ke maimaita su game da waɗanda ka iya zama barazana ga tsaron ƙasa da kuma waɗanda suka shigo ƙasar ba da izini ba zuwa ƙarshen watan Yuni. Shugaba Donald Trump ya goyi bayan gyaran cikin gaggawa game da ƙara rage iyakar adadin baƙin haure da ke zuwa ƙasar, da kuma ba da fifiko ga batun gina katanga da dai sauran abubuwa da suka jibanci tsaro, da kuma kawo ƙarshen batun nan na shigowa Amurka ta hanyar canki-canki da dai sauransu. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yau ne dai sojojin Najeriya za su fara rawar daji na tauna tsakuwa a jihohin Benue da Nasarawa da dai sauran inda ake ta tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar Najeriya musamman. Don haka daga Jos Zainab Babaji ta shirya mana wannan rahoton.
A yau ne ake sa ran sojojin Najeriya za su fara gudanar da rawar daji a jihohin Benue da Nasarawa da ma wasu jihohin da ake yawan samun matsalolin tsaro musamman a shirin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kan haka na tuntuɓi Bello Inusa, shugaban ƙungiyar Miyetti Allah na ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa, inda a yanzu haka makiyaya da manoma da dama sun ƙaurace wa mahallansu biyo bayan tashin hankalin da ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dabbobi masu yawa.
Ko a wuri mura ta kama mahayi saka shi tura mana sojoji domin a tsare dukiya da rayukan mutane da jama'a kuma samun kwanciyar hankali.
Kafin a turo waɗannan sojoji, kana ganin kaman lamarin ya tsananta yadda dole ne sojoji su shigo
ai kwana biyu safin nan da muna ƙarshen shugaba kankan hare-hare daga yankin makurdi ya kai biyar musamman yake rukubi don ruwan shi an turo da nazarar kogaban wayan kowa ya jaye a wannan guri an zamana lafiya wanda muna bukatar su shiga a jihar Nasarawa mu zaman lafiya tare da su, muna bukatar su. Gwamnati dai ta sa lura sosai bisa ga waɗansu ɗabi'un da muna gani a wannan yanki musamman a Benue. To wannan turowa sojoji ya zama to yanzu ya mutane su samu ƙarfin gwiwa da zama da komawa gidajensu domin a ci gaba da harkoki na ci gaba da rayuwa.
Shi ma shugaban manoma na yankin Kadarko a jihar Nasarawa, Mr. Dennis Deneusa, ya ce zuwan dakarun sojojin zai taimaka wajen maido da zaman lafiya.
Zai taimaka sosai saboda su manoma, su community, su mutanen gari ba su da confidence a halin da ya san da suna, saboda ba mu yarda da yan sanda sosai ba. To ganin aka tura su yanzu kowa da yana cikin muruna, yanzu ne za a fito da ainihin abin da yake faruwa, saboda mu da mu da mu na kasa wani suke da kese ba wai Fulani suke yi ba. To zuwan sojojin nan zai sa a san
ainihi abun da ke faruwa a Nasarawa.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Idris Kennedy yace duk da cewa 'yan sanda na kokarin samar da tsaro a jihohin, zuwa rundunar sojojin zai taimaka musu wajen samun maslaha.
Abubuwan duk dai da ya kamata mu yi tun da wannan rikicin ta faru mun yi ta. To a takaice sai an hada karfi sojojinsu zai taimaka sosai.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, har yanzu dai kan batun na tsaro za mu kada Abuja mu ji inda aka kwana game da shari'ar 'yan Boko Haram da kuma makomar waɗanda ba a same su da laifi ba bayan ɗauri na tsawon lokaci. Hassan Maina kaina gare ka.
Babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya Barista Muhammad Umar Isu ya ce a halin yanzu shari'un da ake yi na mayakan Boko Haram na tafiya kamar yadda aka tsara a Kainji da ke jihar Naija.
We've had some convictions on Monday and even yesterday.
Ranar Litinin da ta gabata an zartar da hukunci akan wasu mayakan na Boko Haram, ko a jiya ma an zartar da hukuncin ɗauri akan mayaka 42 yayin da mayaka 62 aka yanke musu wani ƙarin hukuncin. Ana akwai kuma waɗanda aka sallame su don ba a same su da laifin komai ba. Ko yaya matsayin waɗanda aka sallama bayan kuma an tsare su na tsawon shekaru. Barista Sunday Joshua Ogira, lauyan tsarin mulki ne.
Abin takaici tsarin dokokinmu na ƙasa ta yi wani tanadi na bawa wanda aka rike aka garkame na shekara da shekaru bayan shari'a ba a same shi da laifi ba, a yi wani tanadin biyan diya mutum ya ɗauki rayuwarsa ya ci gaba ba. Alal misali a rike ka jiran shari'a shekara 5 zuwa sama, sannan kuma a zo a ƙarshe kotu ta wanke ka akan baka da laifi. Ya kamata majalisar dokokin da muke da su zauna a yi bita domin a samu mafita a kan irin wannan yanayi.
Na tambayi babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya ko menene hikimar gudanar da shari'un a Kainji maimakon nan Abuja.
The detainees are all in Kainji.
Su waɗannan tsararru duk suna Kainji ne a barikin sojoji. Muna da sama da waɗanda ake zargi 1,800 a tsare a cikin bariki. Kaga ba abu ne mai sauƙi ba a ce duk mun kwaso su nan Abuja don wannan shari'a.
To go and handle the trial in Kainji.
Lauyan kare haƙƙin bil'adama a Barista Yakubu Sale Bawa ya yi tsokaci kan yadda ake gudanar da wannan shari'a a Kainji.
Tsarin mulki ya ce duk lokacin da aka gurbatar da kai a gaban kuliya ko shari'a a yi shi a bayyane a fili yadda kowa zai gani. Kamar mu da muke lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama muna da ƙorafi musamman.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma sai kasar Kamaru inda gwamnatin kasar ta ce ya kasance to dole ta ƙara tsananta matakan tsaro musamman ma a yankin Ingilishi. Awal Garba gare ka.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewar za ta sake ƙarfafa matakan tsaro a jihohin 'yan awaren Ingilishin kasar guda biyu, Bamenda da Boya, kasancewar irin yadda waɗansu waɗanda har yanzu ba a san ko su wane ne ba suke halaka jandarmomin kasar, har ma da yin garkuwa da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar. Wannan ne yasa na tambayi Mr. Raul a matsayinsa na mai ba wa ministan tsaro shawara kan rikicin ɓangaren 'yan awaren, kowane irin matakan tsaro suka saka a yanzu haka.
Cette situation dans les régions du Grand Nord commence déjà sérieusement à être très très inquiétante. Mais
gwamnatin Kamaru da minista da kuma mu kanmu muna ganin cewa dole ne mu inganta matakan tsaro, kuma za mu yi kokari mutuka gaya mu ga cewa mun kwato karamin gajin garin da aka yi garkuwa da shi, domin haƙƙi ne da ya rataya a wuyanmu, kuma dole ne mu kare dukiya da lafiyan al'umman 'yan kasar Kamaru. Kana rikici ne da ake yi a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru guda 25 ne suka kwanta dama, kuma har yanzu haka ba wani al'amura da yake gudana a bangaren na 'yan awaren Ingilishi kasar. Wanda yanzu haka rikicin ya kai kusan shekaru biyu yana gudana a jihohin na masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal, yanzu kuma bari mu kada Jamhuriyar Nijar, inda ganin mutane sama da miliyan 2 ke fama da nau'ukan kuncin rayuwa. Ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana tsarinsu na kai musu ɗauki, to amma sun ce ba kowa ne fa zai amfana ba saboda an yawa. Silabar ma gare ka.
Jama'an sun ce mutane miliyan 1,800 galibinsu mazauna yankunan da ke fama da matsalar tsaro, wato Difa da Talabiri ne za su mori ayyukan da ke kunshe cikin wannan fasali. Yaki da karancin abinci na kan gaban waɗannan ayyuka, inji Bintu Jibo, jagorar tawagar jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger.
Et également prendre en charge des enfants qui souffrent de malnutrition modérée et aiguë.
Tana mai cewa baya ga matsalar karancin abinci, za mu mai da hankali ga yaƙi da cutar tamuwa, wacce aka gano cewa tana addabar yara da dama. Sannan jadawalin zai kula da sha'anin kiwon lafiya, samar da ruwan sha da batun ilimin yara. Ayyukan da ta ce a jumlce ake buƙatar miliyan 338 na dalar Amurka. Bayanai na nuni yawan jama'ar da ke cikin halin ƙangi a bana ya zartana 2017 da mutane kusan 700, lamarin da Bintu Jibo ta ce yana da nasaba da taɓarɓarewar tsaro a kan iyakar Burkina Faso da Mali, wanda illolinsa ke shafar jamhuriyar Niger.
Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina. C'est un nouveau front qui s'est développé.
Hukumomin Niger a tabbatar Prime Minister Birjira Fini a yayin bikin gabatar da wannan tsarin jadawalin ayyukan jinƙai. Sun buƙaci ƙungiyoyin wakilcin Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ƙasa su haɗa gwiwa da gwamnati domin tsara fasali ɗaya tilo daga baɗi, ta yadda ɓangarorin za su gudanar da ayyukan tallafawa jama'a kafaɗa da kafaɗa, kamar yadda shugaban hukumar ƙasa mai yaƙi da ƙarancin abinci wato CCA Yabilan Muhammad ya bayyana.
L'année prochaine, qu'on puisse avoir un seul plan, un seul cadre d'intervention des acteurs humanitaires et des acteurs nationaux.
Daukewar ruwan sama a wani lokacin da amfanin gona ke kan hanyar kosawa da cije-cijen kwari da na tsuntsaye zuwa farin dangon da aka yi fama da su a damanar da ta gabata, na daga cikin matsalolin da suka haddasa karancin abincin da ke shafar mutane sama da miliyan 4.5 a bana, inji gwamnatin Niger a sanarwar da ta bayar a watan jiya. Yayin da a wasu sassan kasar hare-haren ta'addanci suka jefa jama'a cikin halin kunci saboda rashin samun sukunin gudanar da ayyukan samun abun korewa baki guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tawage da Sule Mummuni, yanzu kuma bari mu zakuɗa gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda muka yi alkawari, filin ya gayyato gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu. Malam Abdulmuminin Shehu Sani shi ya fara yin tambaya kamar haka.
Menene dalilin da yasa ruwa ya karanci birni da ƙauye babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali? To tambaya ta ta biyu, motoci na ƙananan hukumomi da aka tattara aka ba da haya, wanda kuɗaɗen su al'umma ba su san asusun gwamnati suke tahiya ba, koko ya ake yi da su? Ƙananan hukumomin nan kuma ba abubuwan ba su koma gare su, ya ake yi da su?
To ka gama tambayoyinka.
Ina gama.
Mai girma gwamnati gare ka. A'a, ku tsaya sai ya ba da ansa ai.
Shugaban jami'ar 'yan CP, ina yi mamaki, ina jin ka yi takara ta gwamna. To ina jin kamar ma baka san abin da yake faruwa a jihar Katsina ba kenan. Kai ka san lokacin da wannan gwamnati ta zo, akwai 2014 mutum 140 da wani abu aka kashe a kan sha'anin tsaro tsakanin Faskare da Sabuwa da Ɗandume. Sannan kuma ka san tsakanin Batsari, Safana, Dan Musa, Kankara, Faskari, Jibiya, kullun sai an samu gawawwaki. Akwai lokacin da aka kashe mutum 12 aka yanka su yankan rago aka tsuwa su kan gidan mai garin wani ya tsamiya Jino. Ka san akwai lokacin da ni sai da na ɗauki mota da kaina na tafi har Tsakiya, inda ɓarayi suka raba garin, suka kori mutanen garin, mai garin a dutsen ma muka same shi da kayan shi. Duk wannan kana nan jihar Katsina aka yi wannan, menene labarin yanzu? Ba gonar da ba a nomawa a jihar Katsina. Duk wanda yake jihar Katsina ya ce ba a samu tsaro ba, to kuma hamayya ce dai ba iya ta ba, domin ba haka ake yin ta ba. Da ma da ka dawo ka ce nawa ake kuɗi ake kashewa, to sai mu baka adadin kuɗin da aka kashe a security, kuma ina kalubalanta ka da kowane mai saurare a nan jihohin Arewa musamman, inda aka samu matsala ta security kan batun magana fadan masu shanu da makiyaya da mutanen gari. Na kalubalanci kowane mutum ya gwada irin kokarin da muka yi wanda ya kusa da shi. Mu ne ake gwajin dafi, kuma mu ne muka tara mutane bara a cikin watan biyu cewa duk barayin nan har wanda ake gudu Buhari, Buharin daji sai da ya zo kankara, suka kawo makamansu. Aka tara makamai fiye da 350 da wani abu. Kowa ya sani, duniya ta sani. Saboda haka in ma hamayya ce ka tare mutanen jiha ka tsina yanzu kai musu magana tsaro, ba mu ce an samu 100% ba, amma mun tabbatar da cewa magana tsaro wanda muka samu an samu ci gaban da bai gasa akalla kashi 80% ba na batun magana zaman lafiya. Kuma mutanen da suke kama garkuwa da mutane a kaujen nan, musamman a wajen kananan hukumomin su Dan Dume da Abin nan, mutum nawa ne ya kama yanzu, suna ina? Tim da muke da shi 12 ne, wanda ya hada da 'yan sanda da sojoji da ainihin civil defense da 'yan banga wanda suke patrol. Kuma mun sai musu motoci, babura ma guda 50 muka saya muka ba 'yan patrol. Kuma yanzu maganan nan da ake yi, mun ba da kuɗi miliyan 97 ga duka daga sojoji da 'yan sanda da civil defense, duk su gyara motocin da suke patrol a kansu. Na tabbata ba ka da wata hukumar tsaro ko ta ɗan sanda ko ta soja ko ta civil defense wanda zai kawo a nan jihar Katsina ya ce wai ba a ba su kayan aiki ba ko ba kayan aiki. Hamayya ce kake yi, kuma yana ganin alamar dai baka iya ta ba. Batun magana kudin local government da batun machines, ai ka yi petition a cikin EFCC a kan batun maganan ma hakudin tsaron. Kuma kaga ansar da suka baka da report din da ainihin ofishin sakataren gwamnati da suke monitoring wannan suka ba da rundown na abin da aka tunda aka zo har lokacin da aka tsaya abin da aka kashe a tsaro. Batun maganar local government kuma na baka izinin ka je wurin commissioner local government ya kawo maka rijista da rasidi da kudin da aka sa a treasury da inda motoci suke. Wannan abu mun hoba wani abin da muke a boye. Zan na yau din nan zan yi wa commissioner na local government magana, kaje a baka. In baka gamsu da lissafin kuɗin da aka baka ba da inda machinery din suke, to sai ka dawo mu yi wata sabuwar magana gaba. Kana da dama, kana da haƙƙi, ka ɗan jihar Katsina ne ka tambayi yadda aka yi da kayan jihar Katsina. Mu je gaba.
To mutum na biyu, bismillah, ko da tambaya.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulkarim Dan Sha'ikawa Katsina.
To
ina mai girma gwamna fata alheri, akwai tambaya ta, akwai yunkurin da gwamnatin mai girma gwamna ke yi na kafa hukumar amsar korafe-korafe da ta hanci da rashawa da kuma hukumar kasarota mai kama da ta Hizba, shin a ina aka kwana ne dangane da wannan batu? Wannan shi ne tambaya ta.
Ina jin dai batun maganar kasarota, ina jin majalisa sun kusan gama building yana wurin yanzu. Abin da rage in mun dawo minista ujesu suka ba da shahara za mu sa hannu a doka. Kuma tun maganar wannan ba shakka akwai maganar da muke ta cewa za mu buɗe fili na doka yadda mutane za su kawo korafe-korafe. Wannan ma zai zama wani dandali ne, duk wani mai kuka ko wata mai magana ya zo ya kawo kuma ya faɗi. Na ji daɗin wannan tuni da kai mana, ba shakka wannan dokoki guda biyu cikin shekarar nan za a same su.
To mai tambaya na gaba, matso ka yi tambaya ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abidu Yunusa. Tambaya ta ita ce, dangane da waɗannan kuɗaɗe waɗanda a turanci ake ce ma Paris Club, ina son mai girma gwamna ya gaya mana shin ya zuwa yanzu nawa aka ba jihar Katsina, sannan kuma a wane wurare aka kashe waɗannan kuɗaɗe. Sannan da tuna biyu kuma shi ne dangane da matsalar ruwa wanda ta zama gagara badau a manyan biranen jihar Katsina. Ina son ba mu ji ta bakin mai girma gwamna dangane da alƙawarin da suka ɗauka na cewa za su kawo ƙarshen matsalar ruwa a manyan biranen jihar Katsina. Shin ya zuwa yanzu ina aka kwana, ina za a tashi? Ko kuwa aikin ya gagari kullum ne duba da cewa wannan gwamna namu a gwamna ne wanda a cewarsa ya yi aiki a hukumar ruwa ta jiha tsawon shekara 22. Assalamu alaikum.
To na farko dai Paris Club jihar Katsina a halin yanzu da gwamnati da local government sun anshi biliyan 28 da kusan miliyan 400, kuma umarnin da aka bayar shine a biya haƙƙin ma'aikata na albashi da kuma ainihin fansho da gratuity. Wannan shine abu na farko wanda aka ce a yi, wanda kuma muna alfahari da cewa Allah ya taimake mu a jihar Katsina mun yi haka. Cikin wannan kuɗi kashi kusan 47 zuwa 8 na ƙananan hukumomi ne, kusan dai sauran shine na gwamnatin jiha, ko kana iya cewa ka sauƙaƙa cewa rabi ƙananan hukumomi zai tafi rabi kuma ainihin gwamnatin jiha. Kuma ana ta biyan kuɗaɗen fansho da gratuity. Yanzu haka lokacin na baro za a biya na local government kusan biliyan 1 da miliyan 200, wanda ya kai har zuwa ga watan April, wato na shekarar da muka gabata. Kuɗin da aka samu na Paris Club na cikin watan Disamba ɗin nan za mu yi amfani da su a biya ainihin mutanen local government daga April zuwa Disamba 2017, haka kuma ma'aikatan jiha daga April zuwa Disamba na 2017. A halin yanzu muna da ainihin kuɗi na Paris Club za su kai biliyan 12 a bankinmu. Saboda haka kuɗi suna nan, yadda aka ba da su kwabo gwamnati tana bi, ana tabbatar da cewa kwabo da kwabo da aka bayar yadda ake kashe su. To mu dai a jihar Katsina ina tabbatar muku da cewa wannan kuɗi yadda aka ba mu su haka muke kashe su, kuma abin da ya rage daga ciki to za mu sa cikin manyan ayyuka da ake yi.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A huta lafiya.
To yanzu kuma ga labaran duniya a manfa a takaice.
Yan majalisar Afirka ta Kudu sun zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban ƙasa a yau Alhamis a gwamnatance. Alƙalin alƙalai Justin Magwan-Magwan shine ya faɗa wa yan majalisar cewa an zaɓi Ramaphosa ne babu ƙuri'a ko guda, sakamakon shi kaɗai ne ɗan takarar da aka ayyana a majalisar ta Cape Town. Nan take bayan sanarwar ta alƙalin alƙalan, yan majalisar musamman yan jam'iyyar ANC suka ɓarke da waƙe-waƙe da rawa domin nuna farin cikinsu. Zaben na Ramaphosa ya zo ne bayan saukar zuma nan take, yan kwanaki bayan shugabannin jam'iyyar ANC sun kira shi a farkon satin nan da ya sauka bayan wa'adinsa na shekaru 9 sakamakon zarge-zargen cin hanci da kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasar. Ramaphosa zai fuskanci kalubale masu yawa, ciki har da gina tattalin arzikin ƙasar da ya gurɓace. Nan take dai darajar kuɗin Afirka ta Kudu, wato rand, ta haura dalar Amurka da ƙarfin gaske, wanda ba a ga haka ba cikin shekaru da ko kuma sakamakon labarin saukar zuma daga kan mulki.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma a dakace shirin yau da gobe. Kafin nan ina miƙa ta'aziyata ga iyalan kawun marigayi Girado Sambo saboda rasuwar mama mai ru Girado Sambo, wadda gobe Juma'a da ƙarfe 9:30 na safe za a yi addu'ar jana'izar ta a majami'ar Ikwa Lambawan Bayara jihar Bauchi, sannan a yi jana'izar ta a gidan ɗanta Ishaya Sambo a Bayaran. Allah ya rahamshe ta. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Nazir Ahmad Hausawa wanda ya tayar da Julie Lathis Creation wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyam na wannan lokacin Vasco, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a kasance da mu a shirinmu na dare lokacin da za ku kira ku bayyana ra'ayinku game da shin ya kamata a rinka biyan diyya ga waɗanda aka same su da koko ba a same su da laifi ba bayan an ɗaure su kafin a musu shari'a. Sai Allah ya kai mu. Thank you.